Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa. Ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 4 ga watan Disamba shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan rage kudaden jamfon da aka yi da gwamnatin Najeriya ta yi.
Shine za a samu karuwar yawan daliban da za su zani ita wannan jarabawa. Abu na biyu kuma iyaye za su samu sauki na ragowai kudin da suke kashewa domin biya mu ɗiyansu jarabawai.
Daula, kin san satin da ya gabata gwamnatin Najeriya ta fitar da dokar rage kudaden sayan form din jam na jarabawa da dalibai ke yi na shiga jami'a. Dan haka ne a yau wakilin sashen Hausa Zarabin Sani ya tattauna mana da dalibai domin mu ji ta bakin su akan wannan lamarin.
Madalla, yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce wani irin tasiri wannan matakin na rage kudaden form din jam zai yi a fannin neman ilimi da matasa ke yi. Ga kuma yadda kuka ansa mana.
A yau ya fito ne daga wurin Buhari Yahya Nguru, inda ya ce yau da gobe hakika wannan rage kudi da gwamnatin Najeriya ta yi na jam yayi kadan, yana da kyau a ƙara rage kudin, don haka rage kudin ba zai yi wani tasiri ba.
Sai Mustapha Nura Ciranci, inda shi kuma cewa gaskiya mun ji dadi, Allah ya taimaka.
Sako kuma daga Yusuf Babangaje, inda ya ce hakika wannan zai ba wa 'ya'yan talakawa damar shiga makarantun gaba.
To sai Maryam Hamisu Bungudu, inda ta ce yau da gobe muna goyen bayan rage kudaden jarabawar jam da gwamnatin tarayya ta yi, to amma ba a nan gizo ke saka ba, ganin yadda dimbin matasa ke kammala karatu amma ba su da ayyuka.
Amsa na gaba kuma ya fito ne daga wurin Musa Sale Potiskum, inda ya ce salam yau da gobe hakika zai yi matukar tasiri wajen ba wa 'ya'yan talakawa damar rubuta jarabawar.
Sai Abdul Abdulhamid, inda yake cewa yau da gobe rage kudin jam ba shi bane da mahimmanci ga ci gaban dalibai, rage kudin shiga manyan makarantu gaba da secondary zai fi tasiri.
Sai kuma Amsan Yusuf Timbi Niger,
inda yace salam yau da gobe hakika rake waɗannan kudaden abun farin ciki ne muna fatan su ma matasan za su ƙara dagewa wajen neman ilimi
sai Aisha barista Chole Maska tare da Aisha tu Isiyaku inda suke cewa hakika mu kan muna jinjinawa shugaba Muhammadu Buhari akan wannan kokarin na rage kudin jam da neko
sai kuma amsa daga wurin Abdulsalam Aliyu Daura inda yace salam yau da gobe ni a gani na zai taimaka sosai wajen ci gaban ilimin matasa a Najeriya
to sai bin Abdullah Bajude shi kuma ce waye rage kudin pom din jam muna maraba da shi amma muna fata za a maida sakamakon jarabawa ya zama dindindir kamar yadda ake yi da sakamakon neko da waye
daga nan kuma sai sakon Hafizu Balarabe Gusau inda yace hakika zai yi tasiri kwarai da gaske musamman yadda matasa ke fuskantar ganin sun nemi gurbin shiga makarantar jami'a amma ba su da kudin sayan form
sai Nura Ahmad ce waye gaskiya wannan siyasa ce
sai kuma sakon Abdul Wahab Ali inda yace to wai tantan ba a rage ba sai yanzu to Mallam Abdul Wahab ai yanzu an rage ci gaba ne
shine kullun ana samun ci gaba kuma ana samun sauyi to sai Zainab Musa mai addu'a cewa tai fatan alkhairi gare ku to mun gode Zainab kuma muna miki fatan alkhairi
sai kuma sakon Adam bin Idris inda yace rage wan yayi kadan
sai sakonmu na karshe a yau inda ya fito daga Emmanuel Linus inda yake cewa hakika rage kudaden jam da gwamnatin Najeriya ta yi yayi daidai sai dai yadda malaman jami'o'i ke ci gaba da yi Allah dai ya kyauta
mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu ko yanzu bari mu ji ta bakin dalibai akan yadda suke ganin wannan lamarin
Jama'a masu sauraron wannan shiri na yau da gobe sannan mun saki sada da ku a cikin wannan shiri shirin da sashen Hausa na murya Amurka yake kawo muku domin ƙara fadakarwa musamman ga matasa wannan shiri na yau talata 4 ga watan Disamba zamu tattauna ne da wasu dalibai akan yadda suke kallon ko akwai wani tasiri na rage musu kudin jarabawa share fagen shiga jami'a wato jam tare da kuma Malam Sulusi Faskari wanda shi ma zai mana fashin baki dangane da rage waɗannan kudaden to a biyo ni domin jin cikakken shirin tare da ni Zaruddin Sani Funtuwa
sunan ki zaki gabatar min
Laima Lawal Garba
to malama na ima gwamnati ta rage kudin jarabawa share fagen shiga jami'a wato jam ya kike kallon wannan rage kudi zai tasiri kuwa
ai tasiri ko sosai gaskiya muna farin ciki muna jin dadi a matsayin mu na dalibai wanda muke so mu ma mu ci gaba da karatu gaskiya rage kudin da gwamnati ta akan wanda jarabawa ta jam ba garamin farin ciki muke ba kuma mun ji dadi saboda kannanmu da mu da yayyanmu kowanne zai samu damar wucewa makaranta idan wani kaga idan wani yana da halin biyan 700 kudin jam idan wani bai da halin haka wani saboda 700 nan zai tsaya karatun shi wani bai samu wucewa makaranta ba amma idan har yanzu kamar yanzu 300 kaga ai kudi ne ka ban kudin wanda ba za su yi wahala biya ba wanda insha Allah ana tsaron kowa zai iya wuce makaranta to mu da gaskiya mun ji dadi muna farin ciki muna murna da wannan gwamnati ta rage mana wannan kudi sosai kuma muna farin ciki mun gode da wannan shugaba da ya bamu
kin taba rubuta wannan jarabawa ta jam kuwa
eh na taba rubutawa nayi rubuta ba ma so daya ba so biyu ba na rubuta karo na uku kenan zan rubuta yanzu na rubuta na daya ban samu damar wuce makaranta ba saboda jarabawa ta gaba wanda ake cewa first UME to da ban wuce ba sai kuma nazo na ƙara kuma rubuta ita kuma da na rubuta a garin da na rubuta kuma aka soke min saboda wai an ce wai an kama wasu sun yi saka amsa wanda mu abin bai shafe mu ba aka dauki laifin ga baki dai aka lika mana dole dai sai ni hakuri sai dai zuwa shekara mai zuwa an ƙara rubuta ne ta zaman gida to wannan shine karo na uku da Allah ya sa mun kuma na samu dama zan ƙara rubutawa
to duk kuma wancan kudin kike ta biya
a kudin nike ta biya kudin yanda aka ce haka nike ta biya ina yin asara kuma kudina
to akwai wani kira da kike da shi ga su mahukunta ganin cewa sun rage muku wannan kudi mun ji kamar wasu daga cikin kudalabai kuna korayin ita wannan fosuyem din da kika ce kin fadi wato jarabawa da ake a jami'o'i bayan ka rubuta ita wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato jam.
Eh to gaskiya mun ji dadin rage kudin jam da akai amma akwai kalubale guda ɗaya da muke fuskanta shine rage kudin jam mun ji dadi amma kuma wannan jaraba ta fasu UNE gaskiya matsala ce sosai a gare mu saboda kana murna ka ci jam to ita wannan jarabawa kuma ta gaba ita ce abin dubawa gaskiya matsala ce a gare mu saboda yawanci gaskiya saboda wannan jam saboda wannan fasu UNE in ba mu samu muna wuce mu tafi makaranta ni nayi lose in shekara biyu kenan kuma duddai saboda ita ne ma dai
to me fa ba ki cin jarabawa ne
a'a ba wai ba na cin jarabawa bane eh to haka dai aka haka to wani ma dai yana ci gaskiya ake tawaye mishi wani yana ci haka nan za a tawaye mishi a ce ba ya ci ni in so samu na ne ma gwamnati ta duba ta tsaya ta duba cikin wannan lamari dan Allah ta yi bincike ta duba ta tabbatar da lamarin gaskiya
wannan jarabawa a jami'o'i koko ita jarabawa yayi share fagen shiga jami'a
eh to je ba share fagen shiga jami'a
ita tafas UME din
eh ita tafas UME
to wani sako gare ki ga sauran dalibai yan uwanki ganin cewa an rage musu kudin wannan jarabawa nasu ko zaki kira gare su ko za su iya sake dai rage damtse domin su ƙara cin wannan jarabawa
eh to gaskiya wannan ina abin sakon da zan ba dai uwana dalibai shine wannan an nuna mana cewa ana so mu zama wasu a ƙasa shi yasa aka rage mana wannan kuɗi to muna godiya daga wannan gwamnati da ta rage mana wannan kuɗi ni kuma kiran da zan yi ga ƴan uwana ɗalibai shine dan Allah mu zage dantse abinda aka tura mu nema mu je mu samu insha Allah wata ran zami alfahari da kanmu iyakan kiran da zan yi ƴan uwana ɗalibai kenan dan Allah kada mu ba da kunya domin gwamnati ta nuna mana cewa tana son mu katu 100%.
Ina so in ji sunanka.
Sunana Aminu Musa.
Ya kake kallon gashi an rage kudin jarabawa share fagen shiga jami'o'i. Kana ga wannan zai wani tasiri a gare ku musamman ku dalibai?
Wannan abu zai yi tasiri gaskiya. Dan akwai wanda suna son su ƙara karatun sai kaga wannan kudin jarabawar share fagen shiga jami'a da sauran manyan makarantu ya dan kawo musu na kasu. To amma wannan abu da aka yi na ragewa gaskiya zai taimaka ma dalibai ƴan uwan mu dama su ƙara karatu. Kuma sannan ina son in kira ga su kuma wa'ansu jami'o'i wanda zaka ga akwai wata kudade da suke sawa na shirye jarabawa wanda bayan an biya kudin jam kuma sai a ce wani post UME to gaskiya ya kamata wannan kudaden jarabawa su ma jami'o'i da ai hukumar jam ta rage kudin jarabawa to su ma jami'o'in su rage kudin yanda sauran dalibai marasa karfi su ma za su iya gudanar da karatun su
kana ganin shi rage wannan kudaden share fagen shiga manyan makarantu kana ga ba zai kawo sakaci ba ko kuma in ce kaga dalibai sun yi baya da abun ba su mai da hankali saboda suna ganin kamar ba wasu kuɗi suke biya da yawa
idan dai kana da niyyar kai karatu ko a rage ko ka a rage indai shi dalibin yana da kishin ya karatun to zai yi karatu dan an rage kaga shi wannan zumma zai ƙara ma daliban na ganin sun gudanar da karatun su amma wai a ce wani idan an rage zai kawo na kasu ni ban yadda da haka ba saboda dalibai shi indai kana da niyyar kai karatu to gaskiya wannan dama ne da dalibai za su yi amfani da shi su gudanar da karatun su
to a wancan lokacin da ba a rage kudin ba kudin suke da yawa idan ka kwatanta da yanzu an rage ya kake ganin fuskokin sauran ƴan uwa dalibai abun yana da armashi ko to
dalibai gaskiya suna murna da wannan rage kudi da aka yi suna murna sosai da wannan rage kudi da aka yi na wannan jarabawa ta fashagen rage fagen shiga jami'a da sauran manyan makarantu
to kira ga sauran ƴan uwa dalibai
kira na gare su shine rage damtse wannan dama da suka samu su gudanar da karatun su yanda ya dace saboda daliban nan sune shugabanni na gaba idan aka samu dalibai na gaba na gari insha Allah za a samu kyakkyawan al'umma a nan gaba
gashi gwamnati ta rage maku kudin jarabawar share fagen shiga jami'o'i ya kike kallon wannan rage kudi da aka yi
gaskiya mun ji dadi da kasancewar haka saboda musamman iyayen yara ba su da kudin da za su dinga biyan kudin exam amma saboda haka ne ya kasance ko a unguwarmu akwai mutane da yawa da suka faɗi exam din da aka yi amma yanzu wasu duk za su yi aure amma jin hakan ya sa sun kasance sun fasa yin auren za su ci gaba da karatu
to ke kin taɓa rubuta jarabawa
ba ban taɓa ba amma insha Allah ku zan fara wannan
kina sa ran wannan shekarar da ke za a yi kenan
insha Allah
to akwai wani kira da ke da shi ga su sauran ƴan uwanki dalibai
gaskiya su dage da karatu saboda ilimi yana da matukar muhimmanci a rayuwa sunana Nana Yahaya
to malama Nana Yahaya an rage maku kudin jarabawar share fagen shiga jami'a me zaki ce mu masu sauraro
gaskiya mun ji dadi sosai da aka rage wannan kudin jarabawa
to kamar ya kun ji dadi
mun yi nana sosai saboda an rage mana kuma za a kara mana karfin gwiwa mu ci gaba da karatu sosai kuma iyayen mu da ba su da karfi kaga za su
kara in aka rage kaga za su samu damar su biya mana mu ci gaba da yin karatu
to akwai wani kira da ke shi ga sauran yan uwan kidalibai ganin cewa an rage maka kudi ba girin-girin ba ta mai ku miki ku yi karatu
gaskiya su gaji da karatu saboda karatu abu ne mai muhimmanci
musamman ga ku ya mata ko
da matan ma da mazan
kana tare da Kabiru Ibrahim
to malam Kabiru Ibrahim aji nawa kake
SS3 ne
to kana SS3 wato aji shida ko to gwamnati ta rage maku kudin jarabawa na share fagen shiga jami'a kana da niyyar rubuta wannan jarabawa
in Allah da ina niyyar rubuta ta
kana ganin rage kudin nan zai wani tasiri
a gaskiya zai tasiri akan mu sosai saboda gaskiya iyayen ba su da hali haka wanda za su biya mana kudin jarabawan nan amma yanzu da yake an rage ta za su biya mana kudin jarabawan mu je mu zauna to Allah zai ba mu samu
to da ba a rage ba akwai wani zulumi da kuke na ganin cewa gashi za ku yi wannan jaraba kuma ba ku da halin yin ta
ne gaskiya ba a rage ba dan gaskiya mai wace ne a biya mana kudin jaraba wannan saboda kudin sun yi da yawa dan saboda ko da baka taba in ka zo ma gaci a biya ma sai dai a ce ma kai ka tuma ka mana da ta tebu na
na'am
salamu alaikum kuna tare da Muhammadu Muktar
to malam Muhammadu Muktar aji nawa kake yanzu
SS2
to aji biyar gashi kila kana da niyyar rubuta wannan jarabawa ta shari'a fagen shiga jami'a ko
eh gaskiya wallahi insha Allah
to an rage kudin me zaka ci
gaskiya nayi matakar farin ciki da wani ka aiwa ga baki ɗayan madalibai da inda ya su zana a wannan shekarai da mu da zamu zana a shekara ta gaba mun yi matakar farin
eh kamar ya farin ciki
wallahi kawai yanzu da aka rage wannan kudin jarabawa gaskiya an kara mana confidence wanda zamu gano wannan jarabawa da kuma ma iyaye da ba sa da halin su biya mana amma da jin wannan rage kuɗi da aka yi kuma an kara musu ƙarin biya sosai gaskiya
kana da niyyar rubuta jarabawa kuma kun ce ba ku da halin biyan kuɗin jarabawa to da akwai wani zulumi da kake na jarabawa
gaskiya akwai zulumi da student suke ba wani kadai ba sosai saboda dan kake ko ka gana ka faɗi gaskiya maiwa ci ne kuma a ce za ka ƙara zana wani kuma iyayenka su ƙara biyawa yawa kana tare da Hassan Sirajo ne
to Hassan Sirajo aji nawa kake
eh ni already ma na da na yi jaraba na shi amma ban samu ba
ka yi jaraba shiga share fagen shiga jami'a
eh amma ban samu ba
to garin ya baka samu ba ka da kokari ne koko baka rubuta da kyau bane
a ina da kokari kuma nayi da kyau amma yanayin zan ba mun nan faida
bana kana da niyyar sake wata
eh sanadiyar jin an rage wannan kuɗi wannan gwamnati ba abin da za mu ce su godiya
eh a rage kuɗi kana da niyyar rubutawa kenan
yawa eh yanzu jama'a da yawa da ba su tsoron ba za su iya rubutawa ba sanadiyar wannan rage kuɗi da aka yi da za mu iya affording cewa mu biya kuɗin jam da irin na kuma waye ki bane ko haka
na'am wani kira kake da shi ga sauran yan uwanka dalibai akwai wata shawara da zaka ba yan uwanka dalibai
ni shawara da nan ba su shine tunda sadda kuɗin ma na da yawa wasu duk da haka ana kokari dai ana biya amma ba duka ba tunda yanzu ai da kuɗin shine sai mutum ya bada himma ya ga cewa eh karatun nan yayi shi da kyau kuma yayi ka gode ma wannan gwamnati saboda ta fara rage kuɗin ana tunanin nan gaba ma kuɗin zai iya kawo wanda jama'a da yawa za su iya affording din shi su gane jarabawa ne na
kun ji kiran da aka yi ku zo mu je makaranta mu kawo da jahilci
haka ne kam
mun ji daga wurin wakilin Muzaraddin da kuma dalibai dole ke me kika gani da maganan nan da suka yi
To Amina maganar wannan batu dai batu ne mai kyau batun yanda aka rage kudin nan yana da kyau yana da amfani zai taimaka wajen fannin ilimi amma gaskiya kamar yanda kika ga wasu suna magana dalibai da yawa ni ma dai ba wai ban yaba da abin da gwamnati ta yi ba amma dai ya kamata ni sai in ga za a iya yin abin da yafi haka
za a iya sace
saboda da kudin wannan form din 11,350 yanzu an rage shi an maida shi 9,850 to kin ga babbancin kade da aka rage 1,500 ne har yanzu 9,850 ana magana kudi ne babba a Najeriya ya kamata a ce za a iya bada form din nan ma kyauta za a iya dawo da shi 3,000 a dai dan samu wani abu da ya karba a hannun mutane to dai ya kamata dai a ƙara dubiya akan wannan lamari sosai
to Madalla, yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin Muzaraddin Sani da Sanusi Muhammad Faskari.
Musaro zai so ya ji sunanka.
Sunana Sanusi Muhammad Faskari.
Malami ne kai. A ɗan kwanakin nan gwamnatin Najeriya ta rage kuɗaɗen share fagen jarabawar shiga jami'o'i wanda ake kira JAM. A ganinka, kana ganin wannan zai kawo wani ci gaba koko? Ya kake kallon wannan rage kuɗi da ita wannan gwamnati ta yi?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan rage kuɗi da gwamnati ta yi na wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a wato JAM. Zai tasiri ƙoran gaske musamman ga su iyayen yara waɗannan dalibai suke ɗauka nauyin su wajen sai musu waɗannan fama-famai saboda harka tattalin arziki wanda ke da yaro ɗaya ko biyu ko uku a kuɗin da aka ce a madadin ko yarigin da ya samu to zai ƙara bunƙasa yawan yaran da za a semawa wannan zai ƙaru bunƙasa ilimi na shiga shi kanshi jami'a ko manyan makarantu na gaba da secondary to shi yasa ire-iren waɗannan ana ragewa gurgurdan yanayin da shugabanni suke tausaya ma al'umma ana rage a kai lokacin da ma tattalin arzikin ƙasa ya kai na yan ƙasa su jaraba a matsayin kyauta na gani wannan zai tasiri ƙoran gaske wajen bunƙasa ilimin gaba da secondary ta yanayin da za su yi iyayen za su biya musu sun samu sauki ƙoran gaske za su ji cewa wannan ba ƙaramar dama bace ba suka samu na turaɗiyan su makarantun da ke gaba da secondary wannan shine
zaka ga wani lokaci irin halin mu ne idan ana rage kuɗi na abu kamar ba mu mai da hankali akan abu
muna da wata ɗabi'a cewa duk lokacin da ko sayayya a ɗabi'a mu ko sayayya ka je sai ka ga duk abin da aka yi maka farashi mai sauki to a matsayin ka ma abu ne wanda bai da kyau muna da irin wannan ɗabi'a su wani lokaci wannan kan sa sai su rukun sa kai na kashi ga don irin muhimmanci za su rika badawa ga ita wannan jarabawai amma ta ne yanda in biya mutum ya yi ubayi shi ya biya wannan sai ƙara zabar da shi ya ga ya ƙara ƙaimi wajen cewa lalle ya ga dan shi ya mai da hankali amma dai duk da haka rage yawan kuɗin saboda duk wanda ya gama jarabawa ya gama jarabawa gama secondary zai shi wannan jarabawa ta JAM to yana son ya yi dan dan shi ya ci gaba to ko ya aka rage kuɗin to wannan zai taimaka wajen a ga yara da yawa sun samu shiga jami'o'i da makarantun gaba da secondary manya
to wani irin kallo kake ma ita hukumar share fagen shiga jami'a ganin da ta cika kudin yanzu an rage kana ga wannan ragewar da aka ba zai kawo mata na kasa ba a wasu al'amuran ta
alhamdulillah gaskiya ita wannan hukuma kasanto cewa ganin yanda musamman wannan gwamnatin karkashin shi shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma shi wanda aka ba jagoranta ita hukumar ta JAM da yanayin kudin da ake karba amma yanayin da suka kudaden da suka rika mai da ma gwamnatin tarayya bayan sun kammala ayyukansu na shekara to wannan ba karamin abun yabawa ne ƙoran gaske ba cewa ana tattoshe dukkan wasu kofofi ko wasu kafofi na inda cin hanci da rashawa ke shiga har suna da kudade masu yawa bayan an gama jarabawa ta wuce a ƙarshen shekara ta tara kudade masu yawa wanda suke mai da ma ita gwamnatin tarayya wannan abun a yaba dan ba a samu shugabanni zarata ba duk abin da za a iya tarawa to a gaba ki daya wasu ɗan tsararru su zasu hade su laukume su sace su kwashi su ba al'umma cikin wahala.
Wani lokaci wasu na ma ita wannan hukuma kallon kuɗi kawai take so. Zaka ga irin idan lokacin jarabawa ya zo zaka ga wani lokaci irin ana yin ta akan na'ura mai kwakwalawa ta computer. Sai ka ga wani lokaci mutum ma bai gama jarabawa ba an janye. Akwai wani kira da zaka kake da shi ga su ita wannan hukuma ta jam.
To tsarin da suke amfani da shi na yin wannan jarabawa akan na'ura mai kwakwalwa tsari ne mai kyau. Kin da zan masu dai shine ƙara bude santoci masu yau da kuma ƙara wayar da kan su kansu ɗaliban akan yanda ake amfani da su waɗannan hanyoyi na jarabawai. Ta yin yanda da an ba da lokaci to da lokacin yayi dama an riga an tsara mu ita wannan na'ura kai tsaye da kanta za su ga an ɗauki. Wannan shine yanayin hanye da ake gudanar da jarabawa a samu saukin gabatar da ita saboda yawan adadin mutanen da ke zama a lokaci daya kasa baki daya a samu sauki a kuma samin da za a yi hiddu da sakamakon cikin lokaci. Tsarin da suka budo yana cewa ba gurin su kudin da za a tara ba na inda abin za a tara din ne da sai ma dai a bashin da yake ko kuma ma a ƙara kudin da ake yi. Wannan ya nuna cewa ɗan ƙasar su ake mawa amma abubuwan da kila ake buƙatuwa na kuɗin waɗanda za a amfani da su wajen gudanar da ita kanta jarabawai da hukumomin da sauran wasu abubuwa waɗanda ke buƙatar kuɗi yasa dole a sa kuɗin. Kenan wannan ke nuna mana in kuɗin za su iya isa a gaba za a rago su zuwa lokacin da har ma za a koma ana yin ta. Kowa zai iya ta ko da ma bai da hali ko da bai da sauri ko da bai da
mallam ya kake ganin wani lokaci za ta yi ita wannan jarabawa ta jam kuma kai biya kuma kai ta. To akwai wasu dalibai da suke korafin cewa ba wai rage musu kuɗin ba na ita jarabawa share fagen shiga jami'i wato jam din. Akwai kuma wata jarabawa da ake shiryawa bacin kaci wannan jam din kuma sai ka je kai wata jarabawa a jami'i wanda ake cin first year wanda ita ma suna biyan kuɗi. Ita akwai wani bayani da zaka yi dangane da wannan?
To ni a shawara ta muna fata ne kasance nan gaba koda za a yi jarabawai koda za a yi wani tsari da su ga cewa sun dauki yara waɗanda za su iya yin abin da aka sa su je su yi to ya kasance ba sai an biya wasu kuɗaɗe ba ga su iyayen yara za a tsara dora musu nauyi.
Mallam wani irin tasiri kake ganin wannan rage kuɗi na form din yin jarabawa jam zai kawo a fannin ilimi musamman ga matasa?
Tasirin kamar yadda na ambata shine za a samu ƙaruwar yawan ɗaliban da za su zane ita wannan jarabawa. Abu na biyu kuma iyaye za su samu sauki na ragowai kuɗin da suke kashewa domin biya ma ɗiyansu jarabawai.
Lura da irin kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa a wasu fannoni baka ganin ya kamata a ce wannan form ɗin ma kyauta ake ba ɗalibai shi?
Ganin cewa gwamnati tana wajen gudanar da ayyuka da yawa ana kashe maƙudan kuɗaɗe. Fatanmu shine idan abin shi gaba tafiya a haka sauran abubuwa suka ragu sata da cin hanci da rashawa aka cicike ta za a kai lokacin da muke fata cewa ita ma jarabawa a rika gudanar ita kyauta. Wannan shine fatan mu amma yanayin da kasar ta zo a hankali hankali muna fata cewa can za a nufa sai sa muka ji dadin wannan tasirin rage waɗannan kuɗaɗe da aka yi.
Shin kuɗaɗen da ake warewa fannin ilimi a kasashe masu tasowa musamman waɗannan kasashe namu na Afrika ya daidai da buƙatar fannin ilimin kasashe da suke buƙata idan muka ɗauki misali da Najeriya?
To kuɗaɗen da ya kamata a ware ma sashen ilimi ya yi ƙasa saboda wasu dalilai musamman ma a tsarin ƙasa cewa tattalin arzikinta ya yi ƙasa ƙwarin gaske sannan kuma cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikinta. Ɗan kasan da aka ware wanda bai ma kai ba duk da kuma wasu suna da sarai na samun wani kaso mai tsoka a ciki ta yanayin yadda abin da aka ware shi domin gudanarwa ɗin ba zai samu ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin manya-manyan matsalolin wanda ƙasar take fuskanta. Shi sa cin hanci da rashawa ya zama mata wata kansa wani daji wani ciwo wata gobarar daji wadda take kawo illa ƙwarin gaske wajen wannan wanda ya kamata a ce nan gaba gwamnati ta ƙara daga kaso na yawan kuɗin da za ta ware ma sashen ilimi domin duk ilimi shine ƙashin baya na cigaban al'umma baki ɗaya.
To Malam Sunusi Faskar kenan a tattaunawa da nayi da shi a cikin wannan shiri na yau da gobe. Malam muna godiya.
To na gode ƙwarai.
To Daula kin ji maganan da suka yi ni dai a ra'ayina maganan gaskiya shine muna da mutane da yawa wanda ba sa makaranta muna da mutane da yawa da suke fasa makaranta ba wai na kushe gwamnatin Najeriya ba amma da dai kyauta aka mai da shi ni da abin da yafi burge ni kenan
gaskiya kam dan har za a bada a ce da
from in jam da nawa ya kuma da ni ko har za a ba da su kyauta mutane waɗanda ma ba su da tunanin ko ma makaranta waɗanda ba su da ma ra'ayin yin karatu ina ga wannan zai iya ja hankalin su
sosai
akan su koma makaranta su makaranta ko ba ma ba a ba da shi kyauta ba Amina akwai yanda za a tunda akwai kuɗaɗe da yawa da ake warewa akan harkar ilimi akwai
kuma ya ma a ce in ka biya so daya shikenan in ka biya so daya aka baka lamban jarabawa guda daya shikenan kin gane ne
kaman yanda wani ya fadi da zaki cewa shi da mun shi ma jam din kin gani ga abu yana da tsada 9,855 yana da tsada a ce kuma mutun ya dinga bada kowane shekara kam ya kamata gwamnati ta yi dubi akan wannan lamarin
jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu ai na yau a madadin wacce ta taimaka mana kuma ta bada umarnin wajen hada wannan shirin Julie Gresham da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Dole Salim
da ni Amina Auna muke ce muku